أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى يقول كسنا لوكا تشندا يا لي عمران تشي يا الله يا أبنجي نا باك سرد أبن دكي تشكي نا غريكا إنا مي أنتر دشيدة تبكا وننكا كتربا يا الله domin kai kai ne mai ji kuma kai ne masani. A imra'atu imran ko da yake ba wani hadisi wanda yake ga ita ce wance, amma mafi yawan malaman tarihi sun tafi akan cewan sunanta Hanna bintu Faqu. A kamar yadda muka sani ta yi nuzuri, idan aka ce nazari shine mutum ya yi wani alkawari na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma ibadar da wato ba wasila bace, ita kanta ibada ce mai zaman kanta, ba ibadan da za ta zama dalilin wani ibada ba. Misali, mutum ba zai iya nazari ya ce nayi nazari in Allah ya mun kaza zan gina masallaci ba, saboda gina masallaci ibada ne a matsayin shi na wasila zuwa ga wata ibada, shine sallan da za a yi a cikin masallaci. Haka ba zai iya cewa nayi nazari idan na sami kaza zan yi alola ba, saboda alola na ibada ce, amma ibada ce wasila ce zuwa ga wata ibada, ita ce sallah da sauran dai ibadun da ake yi da alola kamar karatun Alkur'ani. To malamai sun yi maganganu a kai, amma dai a tattara magana gaba daya, nuzur abu ne mai asali a addinin Musulunci, saboda ga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana yabon masu cika alkawari yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ko can kuma wa'adin fil nas bil hajj ya tu ka rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi alahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al ba'is al faqir thumma liyaqdu safahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq. Ya inganta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti Allah fal yu'ihu wa man nazara an ya'tiyahu fala ya'tihi. Mutumin da yayi alƙawari zai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, zai wani abu na biyayya na ta'a ga Allah, to ya cika wannan alƙawari, wannan ba ka ce da yayi ya cewa zai yi biyayya ga Allah. Wanda yayi alƙawari na saban Allah kuma yayi alƙawarin zai wani abu wanda abin saba wa Allah ne, to kada ya saba wa Allah, ya tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya fasa wannan saban Allah din. Sayyidina Umar radiyallahu anhu mun sani duka ya taɓa yin nuzu tun kafin Musulunci, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Musulunci, bayan fatu Makkata, ya sa shi ya je ya cika wannan nazarin da ya yi na yin ibada na kwana ɗaya a cikin ɗakin Ka'aba. To duka dai wannan dai yana nuna cewa ko uni ɗaya, wannan duka yana nuna cewa wato wuzu ko nazar abu ne wanda idan aka yi alkawarinsa, to Allah subhanahu wa ta'ala yana son bawa ya cika wannan alkawarin da ya yi. To ko da yake ita irin nata nazarin baya cikin irin nazarin da aka sani a shari'a, wato uba a shari'ar Musulunci ba zai iya cewa nayi nazarin ɗana a ka'idar nazar da aka sani, ba zai ce nayi nazarin ɗana nayi ba ka san wannan ɗan zan sa shi a kaza ko zai yi kaza, domin ɗa ɗansa ne ba shakka, amma yana da wani sashi na ƴancin kansa. Wasu suka ce a'a zai iya yi, amma kafin ɗan ya kai rushd ɗinsa, kafin ya kai mustawan hankalinsa, mustawan mallakan hankalin kansa, in ya kai mustawan hankalin kansa shi kuma sai ya zaɓi abin da ya ga ya dace da shi a cikin rayuwarsa. Ala kulli halin ita ta yi wannan ba ka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda sonta da Allah, cewa duk abin da Allah ya bata to ta ba da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama mai hidima ga Allah a cikin wajen ibada. Muharraran yana mai ƴantuwa daga dukkan wani har ni kai ne, watan har sona da tunanina da duk wani abu ya zama ina tuna shi ko wani abu, duk na sallar da daukar na bada shi. Wannan kuma duka yana da asali da watan sadaukar da annabi Isma'il alayhi salam da annabi Ibrahim yayi, wanda yake kuma dama bakayan addinin annabi Ibrahim ne suke kai. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, ya Allah ka karba daga wajena. Kaga duk da gashi ta yi nuzur ne, ta bayar da wani abu ne, wannan yana daga cikin karamcin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa a cikin tsaa. Ya kamata bawa idan yawa Allah subhanahu wa ta'ala ibada ta tsaa ta biyayya, to ya shagala da neman ma ya samu Allah ya karba, ba jin cewa shi yayi wani abu na zo a gani ko yayi wani abu da ya cancanci lada ko cancanci yabo, a'a, ka nemi ma kai sa'a Allah ya karɓi wannan abin da kai. Shi kanshi wata min'a ce, wata ni'ima ce, wata kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, wata minna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a kanka. Innaka antas samiul alim, lallai kai mai ji ne kuma masani. Kaga bata ce innaka mujibud du'a'i, sai ta ce as-sami'u, saboda imaninta tunda Allah ya ji ta ya amsa mata. Tunda Allah ya ji ta ya amsa mata, sura kawai ta ce innaka antas sami'u, ya Allah tunda kana ji kuma ka san niyyata a zuciyata abin da yasa ne wannan ba ka san, to ina da yaqini shine na qulullaha wa antum mustaqinuna bil ijabati wa muqinuna bil ijabati, wato tun za kai addu'a, kai addu'a kana da yaqinin cewa kana da mahadici mai ji, masani, makusanci wanda zai amsa maka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Na'am.
ولما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أحيثها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى لو كنت تعيشيتها قلت يا الله يشكو من أعيشيتها متي. فلما وضعتها قال ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت كما الله شنع مسي سنن abin da ta haifa din, walai sai zakaru kalunsa kuma namiji baya daidai da mace. Wa inni sammaituha maryam, kuma na kira ta maryam. Wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, kuma ni ina neman tsarinka, ina neman kariyanka da a gare ta da zuriyanta daga shaytan abin korewa abin la'ani. Ka'ida masu ibada, masu bauta wanda ake sadaukar da su suna zama suna aiki a cikin wajen ibada, ba su fita irin ruhbaniyun din nan, ka'idan su maza ce, ba a sa mata. To, domin sukan zama zalla maza saboda gudun abubuwa na cakudan namiji da mace da kuma al'ada na jini da yakan zo ma mace wanda yake in tana cikin wannan yanayi na al'ada bai halatta ta zauna a cikin masallaci ba. Da ta haife ta kuma sai ta zo ga ta mace, to da haka sai ta ce ya Allah gashi na haife ta mace, duk da Allah ka fi sani tun kafin ma in haife ta, kai ka kaddara ta, ka sawwara ta, ka halicce ta, aka duk da na ba kasar da ita, na ba da ita gare ka ga ɗakin ka domin ibada, domin hidima ga masu ibada, kuma da ibada kadai gare ka. Walaysa dhakaru kal unsa, anan wajen malamai suka ce, wasu suka ce walaysa dhakaru kal unsa din nan ci gaba ne da maganar, watan suce kuma gashi namiji baya daidai da mace, watan da mama da namiji ne shi ya ji dacewa da wannan ibada. Wasu suka ce a'a, inda haka ake nufi ana ce walaysa kal unsa ka zakari, amma Allah ne subhanahu wa ta'ala ya amsa mata anan ya ce ai walaysa dhakaru kal unsa, ya ce ai namijin ma bai kai mace cancanta, musamman ita wannan mace wanda alif da lam ɗinta na ruda ne, wato ita wannan mace da ake magana a kanta, to ai ba din namiji. Sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mazaje da dama sun isa martaban kamala, amma daga cikin mata waɗanda suka isa kamala ɗaiɗai su ne, daga cikinsu ita wannan ƙar da aka haifa. Walaysa dhakaru kal unsa, Allah ya ce mata to ai ba duk namiji ne ya kai matsayin irin wannan kyamata da aka haifa yanzu. To ta koma wa inni zaman su a Maryam wallahu alam ita kuma take cewa to na kira ka kuma Maryam wato Maryam a lahajar su na Ibraniyanci yana nufin mai ibada al-abida ko ko wacce aka sadaukar da ita dan ibada. Wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ina neman tsarinka ya Allah ka tsare ta da ita da duk abin da zai zo daga cikin ta na zuri'anta daga cutarwan shaytan kaman dai yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan mutum zai zo iyalinsa da ya addu'a Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana Allah subhanahu wa ta'ala zai nisantar da shaytan daga wannan dan da za a haifa ba zai ba shaytan ikon tasiri ko sai tsara akan wannan abin da za a haifa fa inni wa'idha bi dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fa taqabbalaha rabbuh
وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن سي الله سبحانه وتعالى أبنجد انت اتونا حنة سيكفي وانا اتعاد اتحيفا karba mai kyau wa ambataha nabatan hasan kuma yatsirar da ita tsirarwa mai kyau wa kaffalaha zakariya kuma ya sanya zakariya ya zama mai jidinta lamarin rainonta a kullama dakala alaiha zakariya almihrab wajada inda arifa duk lokacin da zakariya alaihi salam ya shiga wajenta a inda take bauta a cikin mihrab wato dan ɗakin da take bauta a cikin masallaci ko cikin wajen ibada din sai ya sami arziki a wajen kale ya maryamu anna laki hada sai ce ya maryamu wannan kuma daga ina kika samu qalat huwa min indillah yace mishi to wannan ai daga wajen Allah ne innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta wanda yaso babu lissafi ko babu wani dabara ba da tsiminsa ko dabaran فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا متى الله سبحانه وتعالى تندى أنباش وأنم بيور الله تقول الله سبحانه وتعالى ذكر بعد هذا في الله يكر في وأنم نذور ونذور وأنم باكر شيء وأنم باير وعلى ما هي في قيمة في إذا الله يا يتول للرينون تلكن سبحانه وتعالى تقول لك في إذا ما an bata hana batan hasanan watan sai ya zama tana an ce an bata hana batan hasanan wallahu alam sai ya zama a wata sai tana irin girman mutum na a cikin shekara watan tana wani irin girma da lafiya da to amma dai duka ɗaya daga cikin ma'ana ne a kuma daga cikin ma'anansa Allah ya cika mata halittanta qabbalaha fa taqabbalaha rabbuha qabulan hasanan bi qabulin hasanin wa ambata hana batan hasanan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe ta karba mai kyau watan zuciyanta kenan janibin ruhinta wa anbata hana batan hasanan janibin jikinta ma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi watan Allah ya kiyaye ruhinta ya tsarkake shi ya cika shi da yardansa da sonsa da istiqama sannan kuma jikinta ma Allah ya cika halittansa fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya wa kafalaha zakariya
duk dai ɗaya ne, ko Zakariya alayhi salam ya zama shi ya tsinci lamarinta na kula da ita, saboda kamar yadda aka sani yana aure da ƴar uwar mahaifiyarta, wato ƴar uwar ita hannu su kenan, saboda haka sai ya zama shi ya tsinci lamarinta, ko da yake a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya aka yi ba dan kawai dangantakan su ne Allah ya sa ya aka bashi rainonta ba ko kulawa da ita ba, a'a, saboda ƙuri'an da aka yi ne ya fito a kansa. Ko dalika min an ba'il gaibi nuhi ilayka kuma kunta ladayhim idhulquna aklamahum ayyuhum yaqulu maryam kuma kunta ladayhim yahtasimun, kawatan dai kaga a ƙuri'a suka yi an ce alqalumman su da suke rubuta at-taura da shi shine aka ce to kowa ya jefa nashi cikin ruwa duk wanda nasa ya nitse, don alqalami dai a ka'ida a saman ruwa yake tsayawa, sai dan har mutum ya jefa alqalami alqalami ya nitse ba a gani ba, to Allah ya karba ke shi ƙur'a. Wato idan aka yi shi alaman dan adam baya da zaɓi a kan kansa, ya ƙura zaɓinsa, saboda haka ya bar wa Allah Allah ya yi duk wanda Allah ya kuma an sallama. Kuma idan aka yi a irin wannan galiban inda misali za ta zo ka ce ga mutane goma za ta zo wajen wani suna neman wani abu, sai aka ce ka zaɓi wani ka bashi duk yadda yake son duka goma ɗin, idan ya zaɓi ɗaya ya bashi sauran tara sai sun ji wani abu a zuciyarsu, sai sun ji ba daɗi, sai an sami wani wanda zai ji ba daɗi, wani ma zai ce don wani dalili ne aka bayar. To amma hanya mafi sauƙi shi ne sai a yi ƙuri'a tsakaninsu. Idan aka yi ƙuri'a to kaga wannan kawai ya zama mai rabo ne kadai zai samu, sai zama ba wani wanda ya ƙulli wani abu. To ƙuri'a kamar nuzur, nuzur da muke magana a baya alama ne na ishqin bawa, wato tsananin ƙaunan bawa da bautan Allah ta'ala, saboda haka sai har yayi nazari ya ce Allah nayi alƙawari zan riƙa maka bauta iri kaza, ba fashi kullum, ko wata rana zan keɓe, wata rana zan maka ibada iri kaza, ko zan riƙa abu iri kaza, kamar irin wanda sayyidina Abdullahi Amr ibn al-As yayi, ko duk da shekaru sun riske shi amma saboda ya riga ya yi ɗauki wannan nazarin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zama sai ya riƙa haɗa kwanaki yana azumi, ya haɗa kwanaki kuma yana sha, duk da ya yi rauni amma tun da ya riga ya yi alƙawarin dole zai ci gaba da wannan biyayyan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi alama ne na tsananin son bauta wa Allah. To shi kuma irin wannan ƙur'a ɗin alama ne na fawwaza wa Allah subhanahu wa ta'ala lamari, fatan ka riga ka baiwa Allah zaɓi gaba ɗaya, kai ka yadda ba ka da zaɓi ba ka da dabara, ko mutane sun yadda ba su da zaɓi ba su da dabara, don haka sun bari Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa masu a cikin su, don haka duk wanda Allah ya zaɓa ba za a sami wani a sosuwa na zuciya a daga wani daga cikinsu ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka yi wannan ƙur'a ɗin, Allah ya zaɓi Zakariya alayhi salam ya zama shi ne wanda zai kula da ita da hikimansa, saboda ya san cancantansa, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa shi a haka, yanda zai zama shi ya cancanta da wannan ibada mai wahala. Da haka Zakariya alayhi salam sai ya yi mata wani ɗaki, ɗakin a sama yake amma babu matakalan hawa, babu abin hawa zuwa ga ɗakin. Tsanin da ake zuwa a hau shi yake zuwa in zai zo wajen ke duba ta, sai ya zo da tsanin a hannunsa, sai ya sa tsanin sai ya hau ɗakin, in ya hau ɗakin ya duba ta sai ya cire tsanin don dai ya tabbatar ba wani mai hawa wajenta, saboda amana ce ita a hannunsa. Amma kuma duk da haka kuma ɗakin a ƙonon ruwa ne a sama, inda ba inda za a ce wani ya tattaka ya je ya hau ba a gan shi ba. Amma kullum Zakariya ya zo wajenta sai ya sami abinci, in ya zo kawo mata abinci sai ya sami abinci, kayan marmari ta ci ta rage kala-kala, kuma domin kada a sa shakku ko kokonto, idan lokacin misali lokacin da ake samun a kayan marmarin da a lokacin damina suke yi ne, to in ya zo sai ya ga kayan marmarin lokacin rani kuma ga sunan kamar yanzu aka ciro daga lambu, idan ya zo lokacin rani sai ya gana lokacin damina, misali dai watan a fusul, idan na fusul shita ne sai ya zo ya ga kayan lokacin sai, in kuna bukutun safe ne sai ya zo ya ga kayan lokacin shita domin dai kuma zai gamsu nafsun su wanda za a iya samu a wani gari a wancan lokacin dan ci gaban noma bai kai ta yanda za a iya wa istisra'in kasa ai noman kayan noman wani lokaci a wani lokaci daban ba amma za a iya samu kasan da a nesa suna da irin wannan kayan marmarin a daidai wannan lokacin ko to amma ba zai iya zo a watan da yana danyensa da lafiyarsa zuwa inda suke a wannan lokacin ba saboda ba jiragen sama suke da shi da sauransu da za a iya daukowa a kawo a rana ɗaya ba inda za a zo da shi ya san cewa ba za a iya zuwa da kayan irin na wannan garin a ƙasa da tafiyan wata hudu ba amma sai zai gan shi danye shataf a wajenta to ya san cewa lallai dai da yanda aka yi wannan saboda haka bayan an yi haka abin yayi masa yawa sai ce wai Maryamu annalaki haza wannan daga ina kike samu malamai suka ce annalaki haza din nan Zakariya ya sunnata shi a kan iyaye duk baban da baya cewa ƴarsa annalaki haza to za a iya samun matsala ta zo ka ga ƴarka da wani waya wanda kuma kai ka san ba kai ka siya ba ko ka ganta da wata atamfa ko wani takalmi ko wani abu wanda ka san ba daga wajenka bane amma baka bincike annalaki haza ba to akwai matsala to ba uba da ƙaba kawai kowa ma sai na Umar Allah ya kara masa yarda Amr ibn al-As ya aiko masa da hadiya daga Madina daga Misra ko hadiya mai yawa ya aiko ya ce a je a ce masa annalaka haza daga ina ka samu wannan abin kai kana gwamna mun san dai albashinka mun san duk abin da kake samu daga ina ka samu wannan dukiya da ka aiko duk da Amr ibn al-As ya yi bayani ga yanda ya samu da sauransu amma duk da haka sai da sayyidina Umar ya cire shi a babu saboda ta yaya kana gwamna za a ganka da wannan irin waɗannan abubuwa amma mu yanzu da mutum ya hau mukami shi ke nan kai ka san cewa albashinsa da hanyoyin samunsa na aiki ba yanda za a yi su iya samar da ɗaya bisa goman abin da yake rayuwa a ciki ko kila ɗaya bisa ɗari ma amma kawai ƙoƙarinka ya za a yi damanka kai ma ka samu ya ɗan kucce ya fito gare ka ba ruwanka ya ma sami daraja ya sami girma cikin al'umma ko shi ne hanyar samun girma in kana so ka sami girma ka sami wata dama ka kwashe dukiyar al'umma ka dan ba zan ce ka azurta kanka ka talauta kanka domin talauta kai ne a hakika shi kenan kuma mutum ya sami girma ba wanda zai tambaye shi annalaka ba wanda zai tambaye shi sai dai ai ta kokarin ma sanayya da shi ana aiwana na san shi ai na san shi ai muna tare ko ai ni kaza ne a wajensa kuma ba wanda zai tambaye shi in ya kawo daga ina ya samu shi yasa muka faɗi ranar karatun mu ina zato na farko cewa muna kawai magana ne da baki amma har yanzu ba mu zama da gaske muna son gyara halin da muke ciki kawai muna faɗi da baki ne muna son gyara ƙasa ta lalace amma duk da baki muke faɗa don mene domin duk waɗannan yaran da duk wannan fitinan da yake faruwa da matsalolin da muke ciki na rashin tsaro da fitintunu da ake ciki na al'umma dalilansu duka sanannu ne a wajen mu dalilansu shine wani ya danna haƙƙin wasu shine kawai dalili an yi zalunci ba an yi adalci ba da an yi adalci cikin al'umma to mun sani mun san kissan sayyidina Umar radiyallahu anhu ko wanda aka aiko wani mutumin Faris ko zuwa wajensa ya zo ya ganshi karkashin itaciya yana kwance yana bacci saboda mene saboda yayi adalci bai danna haƙƙin kowa ba bai shiga haƙƙin kowa ba kai ga amirul mu'minin aka kashe itaciya yana bacci dan haka a ka'idan annalaka haza da za mu koya sarki ba zai naka mutum tarauta ba saboda ya zo da karin kuɗi sai ya ce mashi annalaka haza malami ba zai karbi kyauta ba daga wajen wanda ya san cewa ma'aikaci ne ko ko wani waje yake rike da shi kuma abin da yake samu bai kai da mallaki wannan irin abin da ya kawo ba sai ya ce masa annalaka haza to za mu ɗauki ka'idan annalaka haza da kila abubuwa za su ta ga duk da duk shubuha duk wani abu wanda zai iya sa a yi kokonto ko a yi zargi ya kauce babu shi a tsakanin Zakariya da Maryam tunda dai ya ga wannan ƴaƴan itacen ba na wanda za a iya samu ba ne amma bai nutsu ba sai da ya tambaye annalaka haza an ce وجد عندها رزقا ابي ده sai ce wajada indaha rizqa ba ce wajada indaha fawatiha ko makamantan wannan ba saboda shi abin da duk Allah subhanahu wa ta'ala ya sana ya kawo a duniyar nan ainihin arzikinka a ciki wani dan nisba ne kankani ko idan kuka ci tufa wani sashi daga ciki da yawa zai fita daga jikinka ya tafi wani waje ko wanda zai shiga cikin jikinka ya gina jikinka shine arzikinka wanda zai ya amfani a cikin jikinka wani sashin maki da cuta zai zama a jikinka ya hada maka wani lalura da misali daga nau'o'in abinci to in kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rizqu to abu ne wanda gaba ɗayan shi arziki ne babu cuta a ciki ba sashin sa wanda zai zama ciwo haka kuma ba sashin shi wanda zai buƙaci fita daga cikin jikin mutum dukkan shi in ya shiga dukkan sa amfani zai yi a ciki sai yasa aka ce wa an fata hana batin hasanan a baya sai yasa sai ya zama tana wani irin girma da kyau jikinta ba irin yanda mutane suka saba ba saboda abincin ba irin na duniya ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ko wata rana hadisin Bukhari ko wanda yake cewa ana sallah sahabbai suka ganshi sallallahu alaihi wasallama ya matsa gaba ya miƙa hannu kamar zai ciro wani abu sai kuma sai ga ya dawo da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam bayan an daina sallah sai ga rasulullahi menene muka kai haka ka miƙa hannu kamar zaka ciro wani abu kuma ka dawo yace a kun gani sai ai to ga yanan dai ga abin da na gani ga abin da na gani daga ciki yace to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mun aljanna har ta zama gani gata a gabana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace har na miƙa hannu zan ciro wani bunch ko wani unquz na inabi daga cikin aljanna yace sai na dawo da hannu na ban ciro ba yace da na ciro da za ku yi ta ci ba zai kare ba har abada saboda wallahi daga arzikin Allah ne da za ku yi ta ci ba zai kare ba ko kuma duk wanda kuka ci shikenan zai gina jikinku jikin kuma kaga wannan jikin duk da ya ci wannan ba shi ba azaba kuma in ya ci ya wadatu kenan har abada yanzu haka wannan shine irin arzikin da Allah subhanahu wataala yake baiwa Maryam irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin abitu inda rabbi yutimuni wa yasini shine irin wannan arzikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan gaba ɗaya na sayyidatuna Maryam tashi ne daga cikin abin da Allah yake ya azurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi qala tu min indillah yace ai daga wajen Allah إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي الله سبحانه وتعالى إنا أغر تونجيك ما تارد لستاتي رضي باشي يا باشي با لستاتي من يبياني إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أبايا فوقو الله سبحانه وتعالى ينا أغر تونجيك ما تارد دبارا سبا كي مسلم كان أغر نسوى أيواني ياسن تنسي زم كذايا سام في الله يباشي صاباني ومن فوقو وانا قرنسا ياسا ما تأتيك ياسا يكذا في الله سبحانه Allah ya hana shi sai ya ba wanda kuma kokarin sa bai kai wannan ba sai ga mutum Allah ya tara mishi duniya ka fi sa wayo ka fi shi hankali ka fi shi himman nema ka fi shi asali ko in gadon ne ake yi na dukiya kai ka gada ne da yanda ya gada ka fi shi komai na zahiri na sababi amma sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi kai ya hana to da Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta wanda yaso بغير حساب هنالك دعا زكريا
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كان فضل منه sai Zakariya alayhi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya roki ubangijinsa yace ya Allah kai mun baiwa daga wajenka ka bani zurriya saliha nagartacciya ingantatta lalle kai mai jin addu'a wato annabi Zakariya alayhi salam da annabin Allah ne mursali bawan Allah amma ya manta cewa babu abin da ya gagare Allah ya tsaya tare da sababi ka san sababi ba wai mantawa ne mutum ba zai manta ba abin da ya gagare Allah ba amma Allah subhanahu wataala in ya allaka wasu abubuwa da asbab har sai bawa ya rika tunanin sai an yi wannan sababin za a faru wannan abin ko yanzu kamar misali kana zaune sai a ce maka ka tashi a yanzu da ake nan ka sha ruwa a Lagos misali to kaga zaka ce a kawo maka jirgi ko zaka ce sai a kawo min jirgi amma a mota ba zai yiwu ba ko a kasa ba zai yiwu ba amma duk da ka manta cewa wani daga cikin bayin Allah ya je Sana'a ya kawo mu Annabi Sulaiman gadan bisisa kafin kintawar ido saboda bawa ba wai ya manta ne an ce mishi Allah ba zai iya ba zai ce Allah zai iya amma saboda yadda Allah ya allaka abubuwa da asbab a idan bayi har sai su manta Allah yana yi sai su manta musabbibul asbabi yana yi ko ba ta bai saboda sai ga ya za a yi haka ya yuri alhali ba kaza alhali ba ai kaza ba ai ba zai yuri ba wanda shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa ɗaya daga cikin sahabbai ko wani riwaya ce sayyidina Umar Allahu a'lam dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa yana bayarwa wani sahabi yake a zahiri abinda ake bayarwa ya kare wani yazo ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zauna wani ya ce ya rasulullahi Allah bai daura maka ba da abinda baka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata har aka ga alamar kusata a cikin shi sai da wani ya ce ya rasulullahi ka bayar kada ka kada ka ji tsoron rashi daga wajen mahaliccinka mahaliccinka baya da babu watan baya babu babu a taskan mahaliccinka ba baya da babu ba a jinka ma Allah rafawa ba za a ce baya da babu har babu Allah na da shi watan babu babu a taskar mahaliccinka komai Allah ya mallake shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki idan haka abin da ake so a nuna a nan wajen a Zakariya alayhi salam ya san Allah ne mai bayarwa amma kasancewan ya ga gashi shekaru sun riske shi amma wasu sun ce ya kai wajen shekara 90 a lokacin wasu sun ce a'a yana wajen shekara 70 ko 60 da wani abu ga iyalinsa ba ta haihuwa saboda haka sai ya ga cewa asbabu din nan sun tattara na ba zai sami da ba dan haka sai kaman ya cire rai akan samun sa da shi kuma bawa duk lokacin da bawa ya ta'allaka da sababi da zuciyarsa to duk lokacin da Allah ya bar shi da wahala Allah yana son ka tashi ka ta'allaka da sababi da gaɓoɓinka da jikinka amma kar ka allaka zuciyarka da sababi ka tashi kai aiki sosai ka je gona kai noma sosai amma kar ka sa cewa wai arzikinka ya ta'allaka da wannan abin da za ka noma ya fito kai kawai a matsayin kai ibada kake yi arzikinka kuma na Allah ne shi yasa shehu mu yake cewa mafi karancin arziki a cikin bayin Allah wanda yake kowa talauci shine mai albashi a wata shine mai aikin albashi shi yake kowa talauci saboda mene saboda shi a wajensa ya yanke wa Allah abin da yake so Allah ya rika bashi duk wata a wajensa sai wata wata Allah zai bashi kuma a watan ma ga abin da Allah zai bashi shikenan sai Allah ya bar shi da zaton sa ana inda zan yi abdi bi sai Allah ya bar shi daidai zaton sa amma idan ya Allah ka zuciyar sa cewa wannan aikin ina yi a matsayin ibada Allah ya sa mu tashi mu yi aiki a matsayin ibada a matsayin gina al'umma arziki na kuma na wajen Allah ba zai rayu cikin kwanciyar hankali hawan jini ba zai kama shi ba in ya zo retirement a babu wani damuwa da zai shiga a cikin rayuwarsa ba za ka ga bambancin rayuwarsa lokacin da yake aiki da ya bar aiki ba saboda mahaliccinsa mai arzikawa yana nan bai daina azurtawa ba yana nan bai daina bayarwa ba kuma ba zai daina ba wannan shine hadisin na tawakkaltu ala Allah haqqa tawakkulihi yake koyar da mu da za mu dogara ga Allah cikakken dogara ga Allah shi kenan la razaqakum kama yarzuqu tayyib fi sama tabdu qimasan wa taruhu bi tsana kana tashi ka tafi aikin ka dai kawai ita dai za ta yi tunda Allah ya ce ki tafi za ta tafi kawai ta kama hanya kuma ba za ta taba dawowa da yunwa ba sai Allah ya ba ta abincin nan ta dawo ta koshi kuma ba ta dawowa da guzuri in kaga ta dawo da guzuri to tana da afraf ne a daki tana da ƴaƴa ne a itaciya a can a ushkinta a shekanta da za ta ruko ma ta kawo masa amma in ba haka ba in ta koshi shi kenan sai da dawo ta kwanta gobe kuma za ta tashi kuma Allah zai ba ina yawan faɗin wannan ko bambancin ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa ɗan kasuwa idan zai fita kasuwa iyali suka ce alhaji ba ce fa ne sai ce a zo kasuwa a karɓa wai shi a imaninsa in ya fita kasuwa
Allah zai bashi dan haka zuwa karba a kasuwa ma'aikacin gwamnati ko in aka ce alhaji zuwa kudi ba sai ya ce a ranta karshen wata zan biya ko wai shi dai karshen wata alƙawarin sa da Allah a ranta karshen wata zai biya shikenan sai Allah ya bar shi da batansa to annabi Zakariya alayhi salam nan take sai ya koma cikin wa'ayinsa sai ga to ai babu abin da ya gagare Allah wannan azab din kawai duka Allah ya sa su ne dan hisbi zamir kaun amma ba abin da Allah baya yi sai ga sai ta Allah to ni ma ba ne ba rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a kai ne jin addu'a ne wasu malamai sun ce daga wannan addu'a zuwa samun dan nasa shekara 40 daga lokacin da ya addu'a zuwa amsa addu'a sai da aka shekara 40 Allahu a'lam amma dai wannan duka ya zo a cikin tarihi me yake nunawa kada ka cire rai daga amsawan Allah domin Allah ya yi maka alƙawarin amsawa ne a lokacin da shi yake so kuma ya dace da kai ba lokacin da kai kake so kuma baka san dacewar shi ko rashin dacewar sa da kai shi dai yayi alƙawari in ka roƙa zai amsa وقال ربكم ادعوني استجب لكم zai amsa amma yaya amsawan zai kasance to bai maka alƙawarin wannan ba cewa nan take ne zaka ga abin bayan shekaru ne yaushe ne shi dai Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin amsawa amma ta yanda yake hunalika da azaka ya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lalle kai mai jin kaga zurriyatan tayyiba zakariya yayi zuriya mai albarka zuriya mai albarka sai Allah ya bashi ɗaya kal ko bayan ɗayan ma ba kowa ko ɗaya kawai kuma Allah ya amsa masa addu'ansa amma da me Allah ya amsa masa ɗaya kawai kuma ɗayan ma da ba wani aƙi ba wani bayansa don haka abin da kake zato a zahiri na albarka ba dole ya zama a hakika shine albarka ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu iyaye nawa ne suka haifi ɗayaye a rayuwa a tarihi amma wa ake ambata yanda ake ambatan Zakariya da ɗansa Yahya wa ya amfani addinin Allah yanda Zakariya da ɗansa Yahya suka amfani addinin Allah to daga wannan shine albarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيمين مصدقا بكلمة من الله وسيدا وغفورا ونبيا من الصالحين
فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين sai mala'iku suka kira shi fa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana cikin sallah a mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya lalle Allah yana maka albishir da tsali suna Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskatawa da wata kalma daga Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kuma shugaba wa hasuran kuma kararre wanda Allah ya kare shi daga fadawa cikin alfasha wa nabiyyan min as-salihin kuma annabin Allah daga cikin salihai fa nadatu al-mala'ikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka kira shi anan jidda mala'ika jibril ne kadai ya kira shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mala'iku wallahu a'lam saboda dalilai na farko dai mala'ika maganarsa ba yi da jiha ba yi da ɓarayin da ake ji in yi magana ana ji ta duk aljihatu sittin za ka ji ta sama ta ƙasa ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta ko ina maganan zai zo maka saboda haka kana tsaye a waje ɗaya in yi maka magana za ka ji kamar daga ko ina maganan yake zuwa saboda haka tunda mala'ika jibrilu ne shi kadai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nadatul mala'ikatu saboda ya ji ko ta ko ina watan waken abin da ya faru ko kuma a'a ai na dadin mala'ikatu saboda wancan hadisin idan ahabballahu abdan hadisin bukhari ko nada jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibba fa thumma sayuhibbu jibril thumma yunadi bil mala'ik a'la inna allah qul mala'ikati inna allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa thumma sayunqi allah mahabbatahu fil ard wa thumma yunqi allah mahabbatahu fil ard fa idha abghada abdan shima haka idan allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa zai kira mala'ika jibril ya ce to ina son wani ka so shi sai ya so shi kuma sai ya shela cikin mala'iku Allah na son wani kuma duk ku so shi da an ce Allah na so da ma za su so shi sai kuma Allah kuma ta'ala ya sanya soyayyen wannan bawan a cikin ƙasa ba ina nufin ba zai zama yana da makiya ba yana da makiya amma Allah zai azurta shi da masoya duk masoyan Allah sai su ji suna son shi mafi yawan masoyan Allah ko da yawa daga masoyan Allah sai su ji suna son shi to wannan irin wannan sanarwar ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mala'ika jibrilu to mala'ika jibrilu in ya sanar cikin mala'iku duk mala'iku sai su fara hajji suna kaman shela da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yima zakariya al-bishr kowa yana gaya wa kowa saboda masoyin Allah ne Allah ya yi wa zakariya al-bishr to wannan shine nadatul mala'ika amma dai wanda ya zo ya gaya mai shine jibrilu alaihi salam wallahu a'lam wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anan malamai suka ce duk abin da bawa yake nema ko menene abin idan yayi sallah ya ambaci Allah ya roki Allah to Allah zai bashi ko menene shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun faza'a ila salati duk wani abu da ya zo masa sallallahu alaihi wasallam yana son abin ko ma menene sai ya mayarwa Allah to Allah sai a fara Allah kirari kawai a mayarwa Allah a koma a fara sallah to da ka fara sallah sai za ka ga ibada da yawa za a ce kai sallah raka'a biyu ka roki Allah mun tuna hadisin makaho ko makaho ne ga idan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka je kai sallah raka'a biyu kai addu'a kaza 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 sai gashi ya je yayi sallah raka'a biyu ya dawo idan sa biyu a bude to in kaga kai sallah Allah bai amsa ba to ɗayan abu biyu ne ko dai lokacin amsawan ne bai yi ba sai aka ce kai yakini cewa Allah zai amsa ko kuma baka cika sharuɗan da suka kamata na wannan ibadan ba ila baka sabunta alaula baka fitar da wani Allah daga zuciyanka baka yi sallan ta hanyar mantawa da dukkan wani Allah irin wanda ya zo a hadisin sayyidina Usman radiyallahu anhu baka fitar da dukkan wani Allah daga zuciyanka wajen sallan ba baka kyautata fuskantar Allah da kyautata sana'i ga Allah ba ila shi zai sa sai ya zama wannan abin bai cika ba to san Allah subhanahu wa ta'ala bai cika gare ka ba wallahu a'lam sala kulli halin amalai annabi zakariya alayhi salam da ya tashi yana roƙon Allah yana sallah nan take sai mala'iku suka kira shi fana dasul mala'ika ko qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya Allah ya maka albishir da dakuran shi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskatawa da kalma daga wajen Allah kalma daga wajen Allah shine annabi Isa alaihi salam saboda shine farkon wanda ya gaskata da annabi Isa alaihi salam ya tsaya tare da shi wa sayyidan kuma shugaba kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Yahya sayyidan saboda haka duk wanda yake yana daidai da matsayin Yahya ko yafi matsayin Yahya to sayyidu ina fatan an fahimta tunda Allah ya kira Yahya sayyidu wannan shine malamai suke ce ma lahnul khitabi da fahwal khitabi tunda Allah ya ce wa Yahya sayyidu to duk wanda yake daidai matsayin Yahya ko ya wuce matsayin Yahya to shi ma ya zama sayyidu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi sayyidul awwalin wal akhirin sayyidul khalqi al alamin ajmain sallallahu alaihi wa alihi wasallam balle ma ya ce ana sayyidu waladi adam sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa asuran wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kasange shi daga fadawa malamai sun yi maganganu a ce ai ana nufin kaman baya da mazakuta ko makamancin wannan wannan duka abubuwa ne wanda ba su inganta ba domin sun zo a hadisai masu rauni kuma sun zo da asani da wanda ba su inganta ba annabawan Allah subhanahu wataala Allah ya zai kare su daga fadawa zuwa ga abin da Allah baya so ba sai ya nakasta halittansu ba zai kare su saboda haka a suran da kawai Allah ya kare shi daga zuwa wa mace shi Allah bai sa akwai sha'awa koko ya ma taba ma zuwa wa wata mace a rayuwarsa ko da ta halal ma balle Allah ya kare mu abin da Allah bai halalta ba wa nabiyyan min as-salihin kuma shi annabi ne daga cikin salihan bayi wato a magabata idan aka ce salihu cikin zamanin annabawa yawanci ana nufin annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka ce salihu to ana nufin waliyyi na
qala rabbi anni yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'aqir kana kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha
qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'aqir qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha yace ya Allah ya za a yi in sami da alhali ga shekaru ya riske ni kuma iyalina ba ta haihuwa kala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha sai mala'ika yace masa ko Allah yace masa haka Allah yake aikata abin da yake a in muka kula anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha amma a can wajen annabi Isa alayhi salam wajen Maryam sai ya ce anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu qala kun idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun bambancin nan كذلك الله يفعل ما يشاء yake aikata don akwai namijin akwai mace ko abin da ya rage bi qahdin ne a sami da saboda haka kaman wani abu ne za a yi ba halittan halittan za a yi sabo a cikin cikin ba wani abu ne za a yi sai a sami da za a aikata saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala kira abin aikatawa bai ce halittawa ba sai ce kadhalika Allahu yakhluqu ba al'amarin zakariya sai ce yaf'alu domin a nuna mana cewa wani abu ne za a aikata wanda kuma ga bature ma yanzu ya zo ya gano wasu abubuwa din da za a aikata saboda ba khalqu ba in da khalqu ne da ba zai yiwu ba amma tunda aikatawa ne to Allah zai iya nuna wa bawa yanda zai aikata wani abu to daga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi yaf'alu ana amma a wajen ita sai da suna Maryam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kadhalika Allahu yakhluqu halittawa ne ana domin mace ce za a halitta da a cikin cikin ta ba tare da ruwan namiji ba to wannan babu ci gaban da za a sami da ba tare da haduwan wannan ruwan namiji da kuwa idan mace ko ko ba tare da watan samuwan dai jinat na halitta ba kawai a samar su shi haka nan a cikin cikin mace zai yuyu a sami wani abu kamar istinsaf da ake cewa ko cloning daga cikin jikin wani a iya samar da wani abu amma duka wannan kaga daga cikin jikin ne watan daga asalin halittaccen abu ne aka samar da wani amma ba kawai a wayi gari a ga mace da ciki kuma ba abin da aka saka a ciki ba dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yace kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha qala rabbi anna yakunu li ghulam anan annabi zakariya alaihi salam watan ya danyi wani abu ne hikima irin nasu da annabawa ya ji kunya ya ji nauyi ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zan yi sami da kuma yana son dan ya dan girma ya ga dan ya ganta haka ya dan samu ya girma to saboda haka sai ya ce ya Allah ya zan yi insami gulam in aka ce gulam shine yaro matashi wanda yake misali a tsakanin shekara 7 zuwa kamar shekara 17 to irin yaron da ya fara kasawa sai ce Allah zai sabi matashi ya ce da ba don in dani za a iya aibe bayan kwana daya ma ya rasu an alƙawari ya cika to sai ya sauri ya kai dan marhalan gulamiya ko sai ce Allah ya kunu ni gulamun to kaga yau da san dai Allah ya nuna masa dan ya zama har gulam kenan kuma Allah ya cika masa wa qad balagani al-kibaru kaga anan balagani al-kibaru shi ma wani karatu ne domin girma yana cikin abin da yake zuwa ma mutum bai sanya akan ya zo ba ko inda zaka haifi da za a haifi aka kura masa ido kana ta kallon sa Allah ya baka iko ba bacci ba tashi ba kintawa kai ta kallon sa har shekara 100 ba za ka taba ganin yanda ya canza ba sai dai canjin gashi za a samu amma ba za ka sanya ya canza ba ba za ka ga canjin ba ba zai yi ba ko zai yi ka ga canji amma inda za ka tafi bayan shekara 1 ka dawo sai ka ah wani ka canza kai girma ko ka yi kiba ko ka rame ma'ana canjin yana faruwa ne tare da lahzat gaba daya ba wani lokaci daga cikin lokaci wanda ba ya da gudunmuwa cikin samuwan wannan canjin ko ko wani lokaci yana da contribution dinsa cikin wannan canjin ya hadu a same shi saboda haka kaga idan mutum girma ya riske shi na daya dai ka san da wahala ma mutum ya ce yana son ya girma sai ya ce to girma dai ya zo ya riske mu ba yanda za mu ko sannan kuma girman zai riske shi saboda girman lokaci ne yana cikin lokaci ne ba za a iya sanin ga lokacin da shi ya matso ya iso zuwa ga wannan marhalar na rayuwa ba sai dai marhalar rayuwar ta riske shi yana nan shi yana wannan canjin da ake cewa at-taghayyurul insiyabi wato canji wanda ba a iya gane yaushe abu kaza ya canza a cikin wannan abin wannan yana cikin dalilan da al-Imam Ghazali Allah ya kara masa rahma da yarda yake cewa wannan ne yasa ya gane sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yoyu da wannan idon albasira saboda idan har idonka naka ne amma inuwarka shi ma naka ne idonka baya iya kallon inuwanka ya gaya maka ya ga yanda inuwanka yake motsawa da yana karami gashi yanda ya koma babba amma za ga inuwan yana karami ya ƙara tsawo yace to idan har inuwanka zai yaudare ka akan abin da naka ne gashi a gabanka to ina ga abin da baya cikin mulkinka ya idonka zai yi da shi ba zai iya riskansa ba to da haka sai a riske shi da wani ido daban wanda ya wuce wannan idon wanda yake ka'inta dan adam shine idon imani ko wa qad balagha bil kibar wa imra'ati aqil qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha yace to ai haka ne Allah subhanahu wataala yake aikata abin da yake wannan kissan dai kamar yadda take anan tafsilin ta yana cikin suratu maryam ko kafa ya ayin sadikru rahmatir rabbika abduhu zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni tubtu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya ko ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam nas'alhu min qablu samiya zuwa karshe dai to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fassala kissan kamar din da zamu gani insha Allah gobe zamu hakura haka nan mu amsa abin da ya samu na tambayoyi insha Allah wannan ya ce yana da mai aikin gida wanda ba musulmi ba za a fitar masa da zakkan sadakai ba za a fitar masa ba zan iya bashi zakka za a iya amma ban ganin shi ya fi cancanta wasu ma malaman suna ganin ba za a bayar ba duk da wasu na ganin suna cikin almu'allafatu qulubuhum amma dai wasu na ganin cewa ba sa ciki ba a halin da ake bukatar wannan ta'alifin dan haka ba za a bayar ba akwai wanda suka fi cancanta da zakka yace idan mace tana shayarwa maimakon azumi kenan za ta iya ciyar da miskini kuma ya za ta ciyar za ta ciyar a maimakon kowane rana malamai sun ce kiyasi ne kawai saboda ciyarwa aka ce mafi yawa sun ce za ka muddin bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam muddu daya amma a wannan zamanin wancan lokacin za a iya duka abin da aka bayar a ci a wannan zamanin ka ba mutum dai abin da zai ishe shi abincin rana daya
misali ka bashi tiya daya in kai mai arziki ne kuma ka kara mashi da 1000 ko 2 nace ka ne da zai mai da wannan tiya dayan abinci misali amma Abdullahi ibn Abbas yakan dafa abinci mai tare mutane su amma dai wannan ijtihadin sa ne Allah ya kara masa yarda ya saba da mutun shaharan abin da aka sani a wajen malamai a wannan ya ce matafiyi kwana nawa ne zai yi kasu a wajen malaman malikiya kwana uku amma magana na da tsawo a cikin wannan matsalar amma idan yana kan tafiyan bai kai ba yana ta tafiya to ko shekara ne ya ta kasurinsa amma in ya sauka inda za shi an gane abin da nake nufi yana tafiya a ƙasa zai je wani gari yana takawa a ƙasa yana ta tafiya to ai kaga yana cikin tafiya to wannan zai yi kasu amma idan ya isa inda za shi ya da zango to kwana uku zai yi kasu idan zaman da zai yi a wajen ya wuce kwana uku idan lam yujmi'il muksa idan lam yujmi'il muksa watan bai shirya zama ba amma wani dalili ya sa ya ci gaba da zama din to zai iya ci gaba da kasurinsa to da haka su a haka malaman malikiya suka fahimci waɗancan hadisan na Bukhari da Muslim na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana 17 yana kasu yayi kwana 19 yana kasu duk wannan hadisan sun fahimce su a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yujmi'il muksa shi yasa yayi wannan kwanakin wannan ya ce suna rabon abinci na sadaka sai ya diba ba a bashi ba yayi laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duka mun san kisan ibn al-Utbiya ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi karbo zakka ya kawo ya ce ya rasulullahi wannan zakka ne wannan kuma an bani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata yayi maganganu so da haka bi halatta yi baba ya kamata ya raba ma mutane akan yanda aka yi masa umurni ya raba sai dai an ce masa shi ma ya diba a ciki kuma ya raba wa mutane Allah yana yawan magana da kalmar mu a cikin Al-Qur'ani ai na girma ne da isa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana roƙon a taya addu'a halin da ake ciki a wasu sassa a wannan ƙasar na rashin tsaro wannan kam ai haƙƙi ne wajibi ne yi wa kai ne wajibi ne duk al'umma musulmi a inda suke su ci gaba da kasafa addu'a kamar yadda muka faɗi shine farkon abin da zamu yi mu yawaita addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi kuma mu yi wa jami'an tsaron da suke tsaye domin ganin an tabbatar da zaman lafiya su ma mu taya su da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da su ya ba su ikon yin nasara cikin kamfin waɗannan nau'o'in ta'addanci mabambanta da suke faruwa duka suna da haƙƙin addu'a a wuyan mu sannan kuma mu zama masu adalci mu zama masu adalci mu zama masu aje abubuwa a inda Allah subhanahu wataala ya ce aje so masu fadawa wanda haƙƙin al'umma ke wuyan su gaskiya mu zama kada mu riƙa jin tsoron faɗin gaskiya ta hanyar da ya kamata mu zama masu faɗin gaskiya a lokacin da ya wajaba a wajen da ya wajaba wannan yana tambaya kan hukuncin faɗin kalmar ubangiji wasu na ganin laifi ne niyya ce idan bawa niyyar sa yana nufin Allah da ma'anar rabbu dan kuma yana da wani niyya daban da yake shi musalla ne amma dai wannan magana ce mai tsawo wato shi musalla yana taccen zana daukan dukkan ma'ana a da a baya kalmar ubangiji kalma ce mai ma'ana mara kyau amma daga baya ya dauki wani sabon ma'ana bayan zo musulunci yana nufin rabbu wato jinginawa zuwa ga Allah to kalma tana canza ma'ana yanzu kamar irhab a larabci ka kalmar irhab a da kalma ce mai kyau tana nan ma a cikin Qur'ani wa ayyuhallahu mustata'u min quwwati wa min ribat al-khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kaga turhibuna kalma ce mai kyau amma yanzu irhab kalma ce mara kyau ba za a amfani da ita a wannan zamanin tana nufin terrorism saboda haka kalmomi suna canza ma'ana su dauki wani sabon ma'ana gurgurdan zamani wannan yana cikin abin da yake wahalar da wasu a fahimtar ma'anar sura kalmar sura a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin gunki a sassaka wani abu galiban ba duka ba amma galiban an ce sura ana nufin a sassaka wani abu kamar mutum-mutumi haka amma yanzu a surar zilliya wannan da za a dauka da kyamara sunan shi ma sura amma ba shi ne suran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya yi shi zai hurawa wanda ya yi rai ba wancan na gunki na sassakawa shi ake nufi wallahu a'lam
wannan yace a wani tafi ne zai samu kisan Abdullahi ibn Zubair na san jinin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafai da yawa Baihaqi Al-Hakim Al-Mustadrak shi ma ya kawo ko suna nan da Al-Bazzar a cikin musnad dinsa suna nan da yawa dai malamai sun kawo shi a cikin littafin su wannan yana neman addu'a ne akan ya sami wata biyan bukatun sa kuma muna neman nasa addu'a insha Allah za'a nene ne hukuncin matan da ta yi aure ba ta yi istibra'i ba alhali ta sadu da ɗan miji kafin auren ko da yake abin da ya shahara a mazhabin malikiya shine mace ba za ta yi aure ba bayan saduwa da wani miji sai bayan istibra'i idan ba ta yi ba wannan auren fasiki to amma dai malamai da dama sun tafi akan sabanin haka malamai da dama sun tafi Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa duk sun tafi akan sabanin wannan saboda haka wasu kuma sun tafi akan kore ciki ma in ta yi auren to da shi wancan wanda aka yi auren in dai har tana da auren ma wani zai zo ya lalata da ita a ce alwaladu lil firashi to ina ga kafin auren a ganin su dai haka saboda haka ballantana ma kafin auren dan haka dai ina ganin cewa ba maganin cewa auren ta ya lalace saboda ta taba yin zina wal iyadu billahi wa istibra'i istibra'i shine jini daya ko da niyyan istibra'i ko ba da niyyan istibra'i ba in aka sami jini daya an sami istibra'i ba san fahimta ba mace ta yi zina Allah ya kare bayan ta yi jini daya biyu uku sai ta yi aure ko da ba niyyan ta istibra'i ne a wancan jinin ba yana matsayin istibra'i tunda dama manufan shi istibra'i a kan babu ciki to ba ibada ce maqulatul ma'ani to raka niyya ba sharadi bane a cikin ta ina fatan mun fahimta wannan yace menene hukuncin ladanci yaji wani yace an yi ma wani malami tambaya yace haramun ne ba haramun bane yaji billahi ba zai zama haramun ba ko da yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu mutane da yawa a masallaci da wani yake bukatar ya jiyar da su ba a yi ba ko mutane suna wadatuwa da kabbarbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan suna ci ko da yake akwai hadisin sayyidina Abu Bakar wanda yayi sallah da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai kuma suke sallah da sallar sayyidina Abu Bakar to amma dai ladanci shine wani ya rika daga murya dan sauran mutane su ci ko to ko da yake ba a yi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bukata ta faru daga baya ana yi don jiyar da sauran mutane bayan samun lafiya sai zama kaman al'ada na al'ummar musulmi wata sha'ira ta al'ummar musulmi wanda suke ijma'i akan karban sa saboda haka sai ba a daina ba duk daga lafiya liman zai iya sa lafiya ya daga muryar amma duk da haka sai ana sa ladan kamar yadda kake gani a harami dai kana jin karatun limar rangadau kana jin kabbarbarin sa amma ladan sai ya kara yi bayan shi ma yayi an ce ba wani waje a duniya da yake da public address system mai kyau irin na Makka duk duniya na Kaaba babu to amma duk da haka sai da ladan ya tsara kabbara bayan liman ko saboda dai ya zama wani abu wanda al'ummar musulmi suke ijma'i akan aiki da shi dan haka kuma ya zama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah wani ya ce majina yana karya azumi yana da kafafi ya danganta idan kaman taki ne ya zo baki aka tara aka kuma haɗe to a wajen wasu malaman malikiya suna ganin yana karya azumi wajen wasu kuma suna ganin ba zai karya azumi matukan bai fita daga baki ba ya koma wanda kuma ba wani abu ma yiwuwan ya fita daga baki ya koma to ala kulli halin dai matsala ce ta sabani malaman malikiya sun tsananta a nan amma wasu malamai suna ganin cewa ba yanda za a iya karya azumi musamman abu ne wanda ba mutum ba zai iya tara kansa daga shi ba amma in daga hanci ne dama kaga wannan ba za ka iya kare kai mutum ba zai iya kare kansa daga wannan ba kuma ba abinci bane ba ci da niyan abinci ko sauransu bane wallahu alam wani yana tambayin zai yi wani ya saki matar wani kawai a yanayi ɗaya ko biyu idan ya zama yaro karami ne yana da waliyi kuma ana cutar da shi akwai cutuwa cikin auren to waliyinsa zai iya sakar masa wasu kuma suna ganin haka idan ya zama safihi ne matan wawa ne zai da wayo ana ta cutar da shi matan amma shi bai sani ba to waliyinsa wanda yake da ikon hajjar gare shi kamar alwaliyul mujbir kenan to zai iya sakin masa wannan matar to amma wasu malamai sun fita akan sahihi ba za a sakin masa ba yaro karami dai kadai za a iya sakin masa matar kasa wannan yana son karin bayani akan salatul tasbih kuma ga lokaci ya kure duk inda ya samu zai sami bayanin salatul tasbih ba wahala watan sallah raka'a hudu in an tashi bayan fatiha ayi tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma sha biyar in an kidar ayi sujud ayi ruku'u ayi goma a dago ayi goma ayi sujada ayi goma haka za a yi kai zaka sami 75 a raka'a daya yanda zaka sami 75 a ƙarshen 65 zaka samu to amma abin da zai baka ci wannan 75 shine wasu suka ce in an dago ba za a miƙe ba za a zauna a jalsatul istiraha sai ayi goma wasu kuma suka ce a'a za a miƙe kan a fara fatiha na raka'a ta biyu sai ayi goma sannan an idan da fatiha wasu kuma suka ce ayi sha biyar an idan da fatiha ayi goma sabani ne dai a nan wajen to ala kulli halin in kan ka fara fatiha kai goma ka sami 75 bayan fatiha aka yi 15 aka kara aka arkan karshe a wajen tayya aka yi tayya aka kara yin goma to gaba daya zai bada 100 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana rusa zunubai yana zamanin aljanna idan mutum zai iya yi ba a kowace rana ya yi duk sati in ba zai duk sati ba haka ya duk wata ko in ba zai iya duk wata ba ya duk shekara in ba zai yi ba a rayuwarsa dai kar ya zama ya rayu ya koma ga Allah bai taɓa yi mutum ne ya zo iyalinsa bayan ta gama haihuwa sai kuma jinin ya sake dawowa aso ai shi bayan ta gama al'ada ya zo mata saboda haka sai ya yanke mata bayan jinin ya sake dawowa ko wanda ya ce wajibi ne a yi wa jariri aski lokacin haihuwa ba wajibi ba ne manzo Allah sunna ce ta fitra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni da shi ya yi kuma ya yi sadaka da wazanin gashi da zinari daidai gwargwadon nauyin gashi to wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lafiya ma yana buƙatar haka za a iya kiran yaro da lakabin Khalil ko ba sunansa Ibrahim ba za a iya lakabi kan duk lakabin da kasa galiban in an ce Khalil ana nufin Ibrahim amma in ka sa saboda Khalilur Rahman saboda kulla amma in ka sa mai danka Khalil za ka iya sa mashi kowane suna a matsayin lakabi babu laifi wannan ya tuna mun wata tambaya da aka taɓa mun a wani waje yana da muhimmanci shine ai wa da kunya da Abul Qasim Abul Qasim Abul Qasim kunyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce tasammu bismi wala takannu bi kunyati to kira sunayen ku da sunana amma kada ku kunya da irin kunya na ta Abul Qasim to amma malamai sun yi sabani akai wasu suka tafi akan cewa ba za a kunya da Abul Qasim bane a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan intiqalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin fikil ala babu komai a ci gaba da wannan kunya din wannan ya ce mutum ne ya tara dukiyar haramun sai ya yi sadaka ya yi zakka ya yi hajji da umra ya gina masallaci da wannan kudin ya hukuncin haka ina wajen Allah in ya so ya karba in ya so kar ya karba na Allah ne na Allah ne idan kafin ya tara kudin ne idan kafin ya tara kudin ne za mu ce haramun Allah ba zai karba ba amma in ya riga ya tara kudin sai mu ce bayar Allah zai karba ban san ko an fahimta ba fatawar Ibn Abbas ko in kafin ya tara kuɗin haramun din ne zai mutum in ka je ka tara kuɗi daga haram ko ka yi sadaka ka yi hajji ka yi umra Allah ba zai karɓa ba saboda bai tara kuɗin ba dan kar ma ya je ya nemo haram amma ya riga ya tara haram din to ka ce kar ya ciyar a halal amma zai ciyar ya tuba ya tara a haram din ka ce kar ya ciyar to zai yaya sai zai ciyar a barna ai ciyar abu zai ciyar in Allah ya so sai ya karɓa na Allah ne wannan ya ce yana tambaya na ce duk wanda Allah ya yi wa wahayi annabi ne to kuma ga mahaifiyar annabi Musa wa wahayna ila ummi Musa an arbi'ihi to shi kuma menene to ina roƙon wannan tambayan a bar ta zuwa gobe a sami amsan ta gobe dan tana da tsawon lokaci ya riga ya kure wannan ya ce menene bambancin nahu da sarfu wannan bai da muhimmanci wannan tambayan yayi hakuri insha Allah da yake tambayoyin yau ne ban screening ba in ba don haka ba kila da an cicire wasu fanni ya ce ya halatta idan mutum ba musulmi bai maka sallama ka amsa masa, mafi yawan malamai sun tafi akan zaka ce mishi wa alaikum, wasu kuma suka ce zaka ce wa alaikum assalam din ma ba ku, zaka amsa masa yanda ya maka sallama din a yanda dan ba laifi bane. Aminci Allah subhanahu wa ta'ala musamman a nan duniya abu ne da ake fata ga duk wanda ake zaune tare, to matsala ta tsabani suna ganin zaka ce wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, ina ganin na tafi duk da ni ban ci sakila in tarjihi ba, amma in zan yi tarjihi zan ce na tafi da fadin masu cewa a amsa masa yanda yayi din, saboda idza qulitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha aw rudduha, to da haka mafi karancin abin da za a yi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.